Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma idan an so za a iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan yammaci na yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu kai tsaye daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Amma kamun mu tsunduma, Baba fara mana da kanin labarai.
To Malam Yusuf, shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawari a yau Litinin zai kakabawa Turkiya wani takunkumi masu tsauri. Kanin jakadar Amurka a Koriya ta Kudu Harris ya faɗa a wata hira da aka buga a yau Litinin cewa Koriya ta Arewa ita ce ta buƙaci Amurka ta tsara duk abin da take so kafin Pyongyang ɗin ta bada amincewanta a tattaunawar nukiliya da suke yi. A cikin wannan wata ne kuma majalisar dokokin Afirka ta Kudu take tafka muhawara akan inshoran kiwon lafiya na kasar baki ɗaya.
To kanin labaran kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Idan kuma muka shiga cikin shirye-shiryen za ku ji wani rahoto, wai kuwa da gaske ne gwamnatin Najeriya na tafka asara a tashoshin jiragen ruwa?
Muna samun kudaje na kudin zai, abinda kawai muke da kata shi ne dole a faɗaɗa a yi deploying technology yanzu da kasu ne da sufuri shi ne kuma ke amfani da shi ko wannan abubuwa ne.
Kana kuma ana iya cewa shirin sulhu na samun nasara a Najeriya don yaƙi da 'yan ta'adda?
Program haka na yin sulhu wani abinan shiri ne na musamman wanda ya kawo sulhu da sauransu, wanda shi wannan ya taimaka kwarai da gaske abubuwan da ake.
To duk muna ɗauke da waɗannan da ma wasu rahotanni, amma duk kafin nan ka sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakabawa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai akan mayakan Kurdawa a Siriya, amma kuma ya kare matakin da yake dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da Kurdawan a yaƙi da IS. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter yana mai cewa, shin mutane suna tunanin za mu je yaƙi da Turkiya wacce mamba ce ta NATO? Lallai yaƙe-yaƙen da suka ƙi cinyewa ya kamata su zo ƙarshe. Ya ce mutane da suka jefa mu a cikin wannan ƙangi a gabas da tsakiya su ne kuma suka fi so mu ci gaba da zama a gurin. Ya ce akwai yiwuwar mayakan Kurdawan za su saki wasu 'yan ƙungiyar IS da ke a gidajen kurkuku a wani yunkuri na saka mu a cikin wannan batu. Amma shugaban na Amurka ya ce Turkiya ko kuma sauran kasashen Turai inda galibin mutanen suka fito za su iya sake kama su cikin sauki. Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana aiki tare da shugabannin majalisun tarayya ciki har da 'yan Democrat masu adawa akan batun kakabawa Ankara takunkumi na tattalin arziki. Jakadar Amurka a Koriya ta Kudu Harris ya faɗa wata hira da aka buga a yau Litinin cewa Koriya ta Kudu tana ita ce ta buƙaci Amurka ta tsara duk abin da ya kamata kafin ita Pyongyang ɗin ta bada amincewarta. Kalaman na Harris da jaridar Koriya ta Kudu da ake kira Dong Alibo ta bugo a yau su ne kalaman na farko da wani babban jami'in Amurka ya yi akan martani tun bayan da Koriya ta Arewa ta janye daga tattaunawar nukiliya a makon da ya gabata, ta kuma zargi Amurka da ruguza wannan tattaunawar. Yayin da ya tabbatar da ba shi a wurin tattaunawar da aka yi a babban birnin Sweden, Harris ya ce Koriya ta Arewa ita ce ya kamata a ɗorawa laifi akan matsalar da aka samu na wannan tattaunawar ba Amurka ba. ya ce a gajinsa ita Koriya ta Arewa ita ce ta nemi Amurka ta shirye don abin da ya kamata kafin ita ma ta yi abin da za ta yi, a cewar Harris. Sai dai bai wani ƙarin bayani ba akan wannan batun. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a baya ta hakikance cewa tattaunawar ta yi tasiri, kada ta maida wa Koriya ta Arewa zargin da take yi wa masu wakiltan Amurka a wannan tattaunawa cewa su ne suka gaza fito da wani sabon salo a wannan tattaunawar. A cikin wannan wata ne Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu take muhawara akan tsarin inshoran kiwon lafiya da masu gabatar da wannan kudirin suke ganin zai kawo daidaito a kasar da ake fama da babbanci tsakanin masu hannu da shuni da talakawa. Sai dai masu kushewa shirin sun ce gwamnati da ake zarginta da cin hanci da rashawa ta dauki abin da ya fi karfinta. Di Badele Masoko wani jami'i ne a lardin Gwatin wadda ya fi kowa yawan al'umma a Arewa a kasar Afirka ta Kudu ya ce ya dace a samar da tsarin kula da lafiya.
In a country like South Africa, we are a country of democracy that has to look after the vulnerable.
A kasar kamar Afirka ta Kudu da ke bin tsarin demokradiyya tilas ne kasar ta kula da al'ummarta, kuma wannan tsarin inshorar kiwon lafiya hanya ce da za a cimma wannan buri. Masu sharhi sun bayyana irin kaurin suna da gwamnati ta yi wajen cin hanci da rashawa da albazaranci. Suka ce kuma an yi haddaba wurin wannan shiri wadda suka ce yana da tsada da kuma rashin kyakkyawan tsari.
We've been at it for 10 years. We don't have enough clarity on how we want to do things now. To think that in the next 7 years you suddenly...
Mun shekara goma muna wannan magadan. Ba mu da cikakken bayani a kan yadda za a aiwatar da shi. Muna ganin kamar a cikin shekaru 7 za a waye gari a fahimci inda aka sa gaba akan wannan shiri. Wannan ba abu ne mai yuwa ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Spain a yau Litinin ta yanke hukuncin ɗauri a kan tsofaffin shugabanni a awarin Catalonia guda 9, inda za su zauna a gidan yari daga shekaru 9 zuwa shekaru 13 bisa laifin ayyada yankin a matsayin kasa mai cin gashin kanta da kasar Spain a shekarar 2017. Tsohon mataimakin shugaban yankin Catalonia Oriol Junqueras shine zai kwashe lokaci mafi tsawo a gidan yari wanda zai kwashe shekaru 13 saboda laifi na tunzura mutane su yi tawaye da kuma almubazarar da dukiyar kasa. Kotun ta kuma samu wasu mutane guda 3 da laifukan bijirewa hukumomi, amma kuma bata yanke musu hukuncin daurin zaman gidan yari ba. Ko da yake kotun ta saki duk mutanen da ake zargin su da aikata manyan laifi mafi muni na yiwa kasa tawaye. Tsohon shugaban gwamnatin yankin Catalonia ya kwatanta wannan hukuncin na yau Litinin da kisan kiyashi. Daga ƙarshe masu ra'ayin riƙau a ƙasar Poland sun sami galaba a zaɓen da aka gudanar a jiya Lahadi da ya ba su rinjaye kuma a jagorancin da kuma jagorancin majalisar dokoki a wato ƙarin shekaru 4 nan gaba. Hasashen sakamakon zaben wadda cibiyar bincike da ake kira IPSOS ta gudanar na nuni da cewa jam'iyyar PIS ta sami kashi 43.6 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, kuma wannan ne ya bata da rinjaye da kuma wato kujeru 239 a cikin kujeru majalisa 460 a majalisar wakilan. Bisa ga bincike da cibiyar yan wato jam'iyyar KO ta zo ta biyu, kashi 27.4 cikin 100 na ƙuri'u da kuma kujeru 130, yayin da jam'iyyar haɗin gwiwa ta yan gurguzu ta sami kashi 10.9 cikin 100 ko kuma ta samu kuma kujeru 43 a majalisa. An bayyana zaɓen na jiya Lahadi a matsayin zaɓe da ke cike da tarihi a ƙasar Poland tun bayan rugujewar kwaminisanci shekaru 30 da suka shuɗe.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa. Kwararren matakai da gwamnatin Najeriya ta dauka don rufe bakin iyakoki na taimakawa wajen yaki da masu zarmiya da ta'annati ga tattalin arzikin kasar musamman a bakin iyakokin teku. Hajiya Hadiza Bala Usman, shugabar tashoshin ruwan Najeriya, ta bayyana mana haka a wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka inda take cewa
muna samun kudade a nan da yanzu abinda kawai muke bukata shine dole a fada da a deploy technology yanzu da kasance da sukuri shine kuma ki amfani da shi sai wannan abubuwa ne kuke bukatan su yadda zai kara inganta aiki da ke yanzu da misali wanda akwai rake ta makana hospital cell examination a samu ne ga ba haka yanzu a duniya za ka scanner ake sa a kan kika sa container ya wuce kana shi kana duk yadda kike ta abinda ke ciki ya bayyana muku ba sai ka ka buɗe container ka fito da kaya ɗaya da sake ka ga irin wannan abubuwa sun suke kawo jinkir kayan gurin fitar kaya daga kai to a cikin yanzu ba ma da kuma abu wannan na'ura da zaka sa container kawai ta ci mutu ya gaba ma duk jami'an tsaro da ke ciki to muna mun sai ke kemu wurin nan jan ka san dan saboda shi ne kuma a cikin ba da wannan service a cikin ka to na san kuma iya kokarin ku kawo kana su to irin wannan abubuwa ne suke kawo jinkir kaya ba ka lokaci mu dauke kaya dan kai wannan ka banko misali ke container din da ke da shi kan buɗe shi kan da kaya duba shi duka ne ai ka ko wannan zai zama wahala ko ma a duniya ka ga kana kan aiki ka biye shi da zuwa kenan ko wani da ke ciki a ba shi kan ansaro wannan abubuwa da suke ka mana dan tangalla amma alhamdulillah muna samu gurbatar hali da muke samu muna bayawa federal government mu tura duk kudin da muka samu a cikin wanda muka ga wannan cikin aika a je a sa a kudin mun
a karshe a wani irin kira kike da shi musamman ga ƴan kasuwa da ke shige da fice a Najeriya da kuma al'umman Najeriya dangane da ayyuka da kuke yi a wannan ma'aikata taki
muna so al'umma ta mai da hankali wurin bin tsari da doka bin hanya ta hanya satatta hanya a je ana ba wani kuɗi don a fito da kaya daga cikin port irin wannan abubuwa a kiyaye su kuma in kun biyo da kaya ku yi declaration na ayyukan abin da ke cikin shi yake kawo mutane su yada kayan su cikin port to su daina zuwa kuma akwai abubuwa da yanzu kamar na port dinmu na Calabar da on the Port Harcourt muna kira ga shipping company don rage farashin da muke biya muna kira su ki amfani da waɗannan tashar shingirgin ruwa yadda za su samu ragaggiyar farashi don mun lura cewa mutane yawanci suna son kawo kayan su a Lagos to yanzu mun rage farashin da su masu jirgin ruwa suke biyan mu na Calabar port na Rivers port da wani to wannan zai taimaka wurin bunƙasar da yanayin kashin ruwa a wannan waɗannan fannin Najeriya kuma duk wanda yake so ya kai kayan shi ko Onitsha ko Nuri kaga zai zama mishi cikin sauƙi in zai bi ta ko Warri ko Calabar ko Port Harcourt to irin waɗannan abubuwa ne muke so kuma yadda na ce muna kira ga sauran jami'ai wanda muke aiki da su su ba da kayan aiki da ake buƙata kamar sun wannan da nake na kwatanta scanners ɗin suna buƙatar shi sosai to mu yi magana da Nigerian Customs suna da cewa za a samu waɗannan kayan aiki akwai kuma yadda ka sani yanzu duniya ta wuce maganar na'ura ake yi to akwai technology na single window wanda muke buƙata da zai samu mutum in ya zo ko daga gidan shi zai iya zuwa ya yi clearing kayan shi to irin waɗannan abubuwan ne wanda baya hannun mu da Nigerian Customs Authority wasu sauran ma'aikatan gwamnati sun suke da wannan hurumin su ne amma hurumin su ya shiga cikin yin aikin mu so ba mu iya cewa yanzu mutum ya zo ya fita kayan shi da kanshi ya fita kayan shi a cikin gaggawa ba tare da cewa an yi inspection ba kaga mu kuma mun tasha ce ta mu ba clearing kaya ba amma ko da dan Najeriya in ya zo da kayan shi in ba clearing ba zai shiga da New York Authority amma nan in kaya har sun shigo Najeriya sun zo tasha ce ruwa an sauke su mu kuma ba mu da hannu cikin sauran wani maganar clearing da fito shi wannan ba ya cikin hurumin aikin mu amma kaga sauran jami'an tsaro da su za su duba kayan su clearing a biya su haraji da sauran su kuma suke da wannan hurumin to dukan mu dole mu tashi har kan mu hada karfi yadda za mu yi aikin nan al'umma ta samu wadata wurin abubuwan da muke yi
kaji kadan guna canza fadi yake sha ta gumi na yake ci kayan yara gumi na yake ci
to a gaida Hajiya Hadiza Bala Usman shugabar hukumar tashoshin ruwan Najeriya a jamhuriyar Niger kuwa cikin ƙarshen makon nan an samu karan batta tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi Sule Mummuni Burma na dauke da karin bayani.
Rahotanni daga karkarar Filinge na cewa tun a yammacin Asabar ne ‘yan bindiga akan babura suka kai farmaki kan jami'an tsaron bataliyar Garsi da ke aikin sintiri a kewayen ƙauyen Abare na ƙaramar hukumar Sanam. ‘Yan bindigar sun yi amfani da ranar cin kasuwar ƙauyen na Abare domin sajewa da jama'a, lamarin da ya ba su damar yin nasara a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar jandarmomi biyar tare da lalata mota guda kafin su tsere da bindigogi biyar. Editan jaridar L'Actualité Salifa Hashimu da ke shugabancin kungiyar samar da ingancin rayuwa ya nuna damuwa akan yadda al'amuran tsaro ke ƙararin caɓewa a yankin Tilaberi.
Wannan hari ya samu ne kwana uku bayan sun yi wani dogon hari can jihar ta Abalak, wato ranar Talata 8 kenan ga watan Oktoba, inda hallo kuma na aka samu rasuwar jandarmu guda. Duk da yake gwamnati yana kokari domin a ga an magane matsalar ba, wato ya ci gaba da ƙara kulawa da sozawa, jihar Tilaberi wanda gani gaskiya sai dai godiya.
Masani a sha'anin tsaro malami a jami'ar Yamai Profesa Isufu Yaya na mai kwatanta wannan al'amari da ƙarancin matakan tsaro a ƙasashe makwabta.
Ƙasar Mali babu tsaro ga iyaka, babu tsaro ciki. Ƙasar Burkina Faso babu tsaro ciki, babu tsaro ga iyaka. To shi ne yasa 'yan ta'addan nan suna iya zawa a kowane lokaci su mamaye sojojinmu, tunda suna da wurin komawa. In suka yi shammata wannan abin da suke komawa, babu wani obstacle, babu wani cikas, kawai komawa ne suke kamar mutum ya koma gidan shi. Shi ne matsala.
Ko da yake rahotanni na cewa an karkashe 'yan bindiga masu tarin yawa a yayin wannan gumurzu, wata majiya na cewa maharan sun juya zuwa inda suka fito, abinda ke nunin bukatar kyautata mu'amala a tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari don kawar da dukkan wani tunanin haɗa kai da 'yan ta'adda.
Wanda bai zamna wuri bai san ba abinda ake yi wurin. Kenan akwai waɗanda suke zama kamar idanunsu, kamar kunnuwansu, waɗanda suke diba musu, su faɗa musu wanga ransaiman wanda yake gyara su, tunda haraka yaki kasan haraka shammata ne. Daga nan ƙasanmu dai ya kamata a yi wada soji zai zama kusa da ɗan ƙasa, kuma ɗan ƙasa ya san soji unhwanin shi ne yake, unhwanin ƙasa ne rayuwar shi, don sa ta bisa kare ƙasa kuma kare dukiya da lahiya talakawa. Kenan talaka bai kamata ba ya gani ya rihe bakin shi bai daga magana ba a shambaci sojoji.
Kawo yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan hari na ƙauyen Abare, haka kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin tsaro ya citura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida sarkin yaƙi Sule Mummuni Barma. Bari mu sake komawa Najeriya, inda shugaban sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya bayyana wa editan sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto irin nasarori da suke samu a yaƙi da 'yan ta'adda.
Kuna cikin fama da Boko Haram, sai aka zo aka shigo wasu sababbin matsaloli da Najeriya bata saba da su, na barayi da rikitan Fulani da manoma da masu satan mutane da sauransu a ƙasa, a jihohinsu Katsina, Zamfara, Sokoto da sauransu. Sai kuma aka neme ku a wajejen. To mu yi maganan waccan fama ita kuma ya kuke yi.
To ita ma muna ta samun nasara kwarai da gaske, kuma Allah ya sa shi mai martaba gwamnan Zamfara ya zo, wanda ya zo da wata program haka na yin sulhu, wani abinan shiri na musamman wanda ya kawo sulhu da sauransu, wanda shi wannan ya taimaka kwarai da gaske abubuwan da ake. Amma har yanzu mu ma muna waɗannan wurare ɗin Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger da Kaduna. Akwai jiragenmu da ke sansaninmu a Katsina wanda suna shawagi, suna tabbatar da cewa suna sa ido al'amuran da ke gudana yau da kullum. Kuma banda Air Force akwai 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wanda su ma suna nan, suna tafafatawa dare da rana saboda su ga cewa an tsayar da irin wannan matsala.
Yanzu mu dauki kamar Zamfara, kamar da kace zuwan wannan sabon gwamnatin ya sa an samu sauki, amma kuma sai suka kwara sai koma Katsina. Yanzu ina jin an fi samun matsala a Katsina fiye da
kaga. Shi ma gwamnan Katsina ya fito da nashi wata program ɗinsa. yake kokarin cewa a samu sulhu saboda a nemi yadda za a fahimci juna a tsaye da wannan kashe-kashe. Wannan kwarai da gaske yana taimakawa banda sojojin da muke da su da ke gun su ma.
Kamar yadda kace gama yaki ba zai yi ba dare daya, akwai wasu dalilai ko hujjoji da kake jin ku da kuke fama da an ce mai daki shi yasa inda yake ruwa? Da yasa yakin ne kawo har yanzu ba a gama shi ba?
Akwai matsaloli wanda yake wasu sun shafi harkan siyasar duniya gaba ɗayanta wanda ma tafi karfin ba ma maganar Najeriya ba ne. Kamar rushewar ƙasar Libya da ta faru wanda a dalilin haka a bindigogi da sauran abinan harshashi da kayayyakin yaƙi masu yawan gaske suka shiga hannun da ba shi ne ba. To kaga wannan wani matsala ne wanda yake ba abu ne wanda ya shafi Najeriya wanda Najeriya take da wani control a kanta ba. Kuma banda haka kamar yadda nace yaƙin nan mutane suna taimaka wajen bada abinan report na sirri yadda mutane za a fahimci ina suke fitowa waɗannan mutanen daga ina suke meye yake abinan nasu. In ka duba yanzu yara masu saka bom su fito sun ragu kwarai da gaske ba kamar da ba. Da kowane kwana ɗaya kwana biyu za ka ji wata ta shigo da bom
ta yi.
Yawwa to amma yanzu ka ga wannan duka wannan taimakawa ne na al'umman waɗannan jihohi ɗin wanda ya sa dan babu wani jirgin da zai iya fahimtan waye ya dauki bomo, yarinya ne ta dauki bomo, wace ce bata dauka ba. To wannan sirri ne wanda taimakawa ne na jama'a wanda ya kawo da gwamnatocin jihar Borno da Yobe da Adamawa da Bauchi da sauran jihohin gaba ɗaya da ke gun wanda suna bada gudunmawa kwarai da gaske wanda wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan masifa.
Eh masha Allah Abubakar, mutane suna cewa yakin nan musamman kana kallon abin daga waje duk masifa ta shi hankalin da ake na arewacin Najeriya ne da satar da fashin da Boko Haram din da sauran sassan Najeriya suna zuwa cikin kwanciyar hankali.
Tattaunawar Aliyu Mustafan Sokoto kenan da iya Marshal Sadiq Baba Abubakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin masu sauraro a cikin shirinmu na wannan makon muna tafe da ƙarin bayanin shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta TEDFUN Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro akan waɗanne makarantu ne ke cin gajiyar shirin su. Sanin kowa ne wannan hukumar ta gwamnati na samun kuɗaɗenta ne daga kuɗaɗen haraji da gwamnatin tarayya ke karɓa daga wajajen kamfanoni a ɗaukacin ƙasar. Don haka babu saniyar ware wajen morewa wannan alawar.
So dan haka muna gadara da wansu akwai wurin da kuma abin takaici sai an bi su da durina suna samu abin da ake ya kamata.
To professor za a ga cewar akwai yawanci ko kuma akwai korafe-korafe da wasu makarantu ko dai mallakar gwamnatin jiha ko kuma na tarayya ma da suke koken cewar ba sa cin gajiyar wannan kuɗaɗe da kuke badawa. Menene ya kawo ko kuma akwai wani dalili da yasa aka zabo wasu kuma aka sa su cikin shaniyar ware?
Babu saniyar ware, amma ai gwamnati shirinta shine ta taimaka ma wanda za a taimaka masu wanda kwa in koda ai bincike za ga cewa ya kamata su din ne a ba su fifiko wajen taimakawa, wato musamman yau bisa ga dokar mu ta TEDFUN sai dai makarantun gwamnati ta tarayya da kuma ta jihohi. Wannan categories guda uku din jami'oi, makarantun kimiyya da kuma na horar da malamai. To waɗannan muka aka tun can dama gwamnati ta riga ta amince kuma haka ya nuna dokar mu cewa ba a taimaka wa makaranti masu zaman kansu. To ina ji irin watakila irin su ne suke ta
korafa-korafa. Akwai makarantun gwamnati kamar a jihar Kano, akwai kwalejin horas da malamai ta jihar Kano sun yi korafi a 'yan watannin baya cewar ba su da wani abu da za a nuna a ce gashi sun ci gajiya
ta wannan kudade da kuke bada hasali ma akwai waɗansu jami'ai akwai su ma daban da suka kawo irin wannan korafe-korafe
to bari wani abu muna da jihohi wanda suna da makaranti da suka fi 1, 2, 3, 4 to mu kuma dama ai shirin da aka yi din lokacin ba dauka cewa domin ba za a bari ni wani tambaya an ce tunda ke kace makaranti na jihohi ne yau in ka zaga yau bayan wannan hira da nake da kai zaka lura cewa in ka je makaranti na jihohi project ta tetfan su suka fiyawa so in dai har akwai korafi cewa ko watakila a ce ana ba tetfan laifi to ba kyauta mana ba tunda yake ba mu ne da makarantin nan ba da a ce makaranti ta tarayyar ne sai ci to amma zaka samu wani jiha tana da misali polytechnic guda daya wata tana da 2, 3, 4 wani ma watakila su fi haka to mu kuma dole ayi adalci ana adalci ba za a dibi kudi a zuba ma jiha daya a bar sauran ba to wannan ka'ida na cewa ayi adalci ma kowa shi yasa in kana tsaye da dokarmu da muke da shi ne a shekara daya ba za mu ba da taimako ma makarantar da ya wuce daya ba in dai suna da guda 3, 4 to sai sauran sun jira bayan shekara 4 a zaga ina ji da ka gane nufina to so wannan laifin ba tamu bace mu muyi kokarinmu
akwai magana da ake yi da dama da wasu masana ke ganin cewar kamata yi a ce a fifita bada wannan tallafi da kuke badawa ga malaman jami'o'i ko malaman wa'annan makarantu dan zuwa kasashen ketare su yi karatu me zai sa ba za a basu tallafin a makarantun da suke cikin Najeriya dan a bunƙasa ilimi a Najeriya ba hasali ma suna ganin cewar ai ana iya dauko farfesoshi daga jami'o'in da suke manyan jami'o'i a duniya a kawo su nan su ainihin koyar da madadin koyar da dalibi daya ko malami daya su koyar da malamai 10 me zai sa kudin ku ba zai mai da hankali wajen yin haka ba
eh to bari in fadi wani abu kace a nemo professorshi na waje su zo to in ka je kana so kai koyawa mutum amma inda za ka koya mashi ma watakila babu ma table na zama to wannan kuma ya saba da yanayi wanda kuma suna da komai to yalla bai mu mun gane da haka shi yasa muna kokarin mu yi gine-gine mu saka kayan aiki kamar da ka fada kuma ta wajen ba da dama a je karatu muna da yawa da suke karatu a Najeriya yawa amma tunda yake ba zai yiwu ba cewa mu iya ba da abin nan shi yasa ma muka bude window na cewa a taimaka ma wanda za su iya karatu har degree ta 3 din PhD nan kasa suna da yawa
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin Professor Suleiman Elias Bagoro da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umurni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Amma saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa yanzu karfe 11:27 na safe. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakabawa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai akan yankin Kurdawa a Siriya amma kuma ya kare matakin da yake dauka na janye sojojin Amurka da suke haɗin gwiwa da Kurdawan a yaki da kungiyar IS Jakadan Amurka a Koriya ta Kudu Harry Harris ya faɗa a wata hira da aka buga a yau Litinin cewa Koriya ta Arewa ita ce ta buƙaci Amurka ta tsara duk abin da ya kamata kafin ita Pyongyang din ta bada haɗin gwiwanta.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammaci naku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Wai kuwa duk da ikirarin da gwamnatin tarayya ke yi na kashe sama da naira triliyan 5.8 cikin shekaru 19 a fannin wutar lantarki, shin wai kuna da wutar lantarki a yankunanku? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu godiya ta musamman ga Babiya Kuma Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta hada ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injinan namu na yanzu, ni ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku zauna ga shirin yau da gobe.